بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 6 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 132 cikin jeringin darussa daga littafin Al-Istiqama wallafar al-Imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na Ibn Taymiyyah asali yana bayani ne akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ke magana akan ainihin ahadisus sifat al-khabariya. Amma kuma Ibn Taymiyyah kamar al'adar shi a mafi littafansa yana yawaita istitradi wato dajiya da sakin lamba don tattauna akan matsaloli da suke gefen asalin wannan masala. Kamar haka da ya saba ne ya sauke mana lamba ya dajiya inda yake magana akan ka'idoji da suka shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar daga nan kuma ya tsallaka akan tasirin zunubi a cikin al'umma a inda ya kawo nasoshi waɗanda suke nuna zuwa ga cewa laifuffukan da mutane suke da zunubai su suke janyowa Allah ya musu ukuba a cikin al'umma ta hanyar kawo fitintunu da jarabawoyi wanda suka shafi karancin albarka da karancin abinci hauhawar farashi zaluncin shugabanni yunwa tsoro da sauran abubuwan da suke damuwa a cikin al'umma ko a wurin daidaiwa mutane Allah ya saka mai alkhairi yana cikin kawo mana dalilai da suke nuna cewa Allah idan ya so yana iya ya ainihin yi wa mutane azaba a duniya kuma ya musu rahama a lahira idan mu'mine ne idan kuma kafire ne ya musu azaba a duniya kuma ya musu azaba a lahira shine sai yake fadan cewa idan ka kalli wato nassoshin alqur'ani zaka ga haka karara zai kawo mana misalai daga inda yake cewa wali hadha yadhkurullahu fi ammati suwaril inzari ma aqaba bihi ahli sayyiati fid dunya shi zaka ga cewa Allah madaukakin sarki a mafi yawan surorin da suka zo da gargadi Allah yakan ambaci ukubar da yayi ma masu saban Allah a duniyar nan wama a'addahu lahum fil akhirah sannan kuma ya ambaci abin da ya tanadar musu na ukuba a lahira wa qad yadhkuru fi surati wa'ad al akhirati faqat wani lokaci ma akwai surorin da cikin surorin gargadi din za su ambaci alƙawarin azabul lahira ne kadai iz azabul akhirati a'zamu saboda azabul lahira tafi girma wa thawabuha a'zamu kamar yadda ladan lahira yafi na duniya girma wa hiya darul qarar kuma saboda lahira ita ce gida matabbata wa inna ma yadhkuru ma yadhkuruhu min athawabi wal iqabi fi dunya taban daka koda an ambaci sakamako na alkhairi ko sakamako na ukuba a duniya ana ambatan shi ne yabi sawun asalin sakamako shine na lahira ka kaulihi fi qissati yusuf zai fara gabbuga misali yace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin qissar yusuf alaihi salam da Allah yake cewa وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء اجر المحسن وكذلك الله yace kuma irin haka wato irin abinda muka yi ma Yusufa na ni'imar da muka yi masa da ya samu soyayya a gun mahaifinsa da ni'imar da muka yi masa na tseratar da shi daga rijinin da aka wurga shi da ni'imar da muka yi masa na sanya kaunarsa a zuciyar wannan sarkin da ni'imar da muka yi masa na fitar da shi daga gidan yari da ni'imar da muka yi masa na bashi sarauta duk waɗannan suna cikin wa kadhalika kuma irin haka ne da ilimin da Allah ya bashi na sanin fassara din nan makanna li yusuf Allah ya ce muka ba wa annabi yusuf karfin sarauta fil ardi a duniyar nan ya tabawa minha haythu yasha ya kwana ya tashi duk inda ya ga dama ya shiga ya fita duk inda ya ga dama wato wannan kaga yanzu sakamako ne a nan duniya kenan a duniya ya samu wannan daukaka nusibu bi rahmatina man nasha Allah ya ce muna sadar da rahamu mu ga wanda muka ga dama wala nudiu ajral muhsinin kuma ba ma tabar da ladan waɗanda suka kyautata al ihsan anan da Yusuf ya yi shine hakurin sa akan cutarwar wato ƴan uwansa hakurin sa akan sharrin da aka yi masa wanda matan nan ta mishi walaqad hammat bihi hakurin sa da yayi akan zama a gidan yari ba tare da yayi laifin komai ba rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi to waɗannan hakurkurin da yayi sune yasa ya zama cikin al-muhsinina idan Allah ya ce la nudiu ajral muhsinin Allah ya ce wala ajrul akhirati khairu to kaga ambata bayan da aka ambaci abinda aka bashi a duniya sai Allah ya ce kuma ku sani ya ku masu karanta wannan wurin lallai ladan lahira sakamakon lahira khairun bi ma'ana akhyaru shine mafi alkhair lil ladina amanu mu'minai su su ga wannan alkhairin wa kanu yattaquna wanda suke tsoron Allah amma kafirai bala'i lahira sai ya fi musu tsanani Allah ka tsare mu wa qala kuma Allah yace a cikin sura al-imran fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah ya ba su wato mu'minai kenan Allah ya ba su sakamakon duniya aje amma sakamakon duniya me sakamakon duniya aka ce ko dai ganima ko makamantan su Allah yace wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamako a lahira kaga na ma'a ba ci sakamakon duniya amma ci sakamakon lahira wa qala kuma Allah ya saki cewa wani waje walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulum wannan cikin nahal kenan ko lanubawwi annahum fid dunya hasana wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun Allah yace walladhina hajaru kuma wadanda suka yi hijira fillahi don Allah suka yi kaura suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina min ba'di ma zulimu bayan an cutar da su an musu azaba a Makka irin su Bilalu irin su Ammaru irin su Suhaibu irin su Khabbab dan Arat Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su da makamantan su su ake ishara cewa min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana Allah ya ce wallahi sai mun danka musu abu mai kyau a duniya al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan hasanatan din da aka kawo shi a matsayin watin na kira saboda umumi ne dan ta ga duk wani abu mai kyau dan haka ya lissafa maganganu guda shida da malamai suka yi cewa wannan hasana din na farko daga ciki shine saukarsa a Madina ya da zango da suka yi a Madina hasana ce domin da suna cikin kunci idan sun samu natsuwa suna cikin tsoro sun samu aminci sannan akwai kuma wannan ita ce fasara Ibn Abbas nuzuluhum bil Madina sannan akwai kuma wanda suka ce arrizqul hasan arzikin da Allah ya ba su daga baya wasun su ba sa samun abin da za su ci amma sai ka ji labarin in sun mutu irin gadan da suka bari irin arzikin da suka mallaka wanda ce fasaran Mujahid yace arzikin da suka samu a duniya shine lanubawwi annahum fi dunya hasana wasu kuma suka ce an-nasru ala aduwwihim Allah ya dosa ba su nasara akan abokan gaban su tun daga Badar har zuwa fathu Makka ina fata mun gane wannan wasu kuma suka ce lisanu sidiqin zance na gaskiya da Allah ya ba su duk abin da annabi ya faɗa da wanda suka faɗa sai da ya tabbata kamar yadda Ibn Jurayz yake cewa wani kuma suka ce futuhul bilad buɗe ƙasashe da aka yi musulunci ya kai ko ina ladansu ya ƙaru shine da nubawwi annahum fid dunya hasana wasu kuma suka ce shine ma abqallahu min zikrihim wa sana'ihim abinda Allah ya wanzar na ambatan sahabbai da yi musu kyakkyawa addu'a jiba tsawon shekarun da suka wuce amma har yanzu duniya ta musulunci tana ambatan su ana cewa wani dan wane Allah ya kara masa yadda wani dan wane ai sahabin manzon Allah ne da an ce sahabi ne sai ka ji kana kaunar shi a zuciyarka ka ji kana mai addu'a to wannan shine hasana din da Allah ya ba su a duniya dan da aka haifi yaya a sa musu sunayen su inda aka fi makarantu a ce sunan su za a sa ko ina ana yaban aikin su ina fata mun gane wannan wasu kuma suka ce ma sara ila auladihim min mulkin abinda ƴaƴansu da jikokinsu suka sama na sarauta daular bani umayya daular banu abbas daular suwane suwane za ka ga duka silsilar tana tikewa zuwa ga ƴaƴa da jikokin sahabbai to wannan shine lanubawwi annahum fid dunya hasanatan sai Qurtubi hada yace duka waɗannan suna cikin hasanatan da ma waɗanda ba su ba duk wani abin da za ka iya kira da suna hasana yana ciki yace wala ajrul akhirati akbar sai Allah yace amma fa ladan lahira shi yafi girma kuma inda Allah yake cewa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka ga na lahira abinda ke can zaka ga ni'ima wata irin ni'ima da wani irin mulki mai girma wato irin ni'imar da ta dara wata duniya da wani mulki wanda ya dara wa na duniya. Allah ya ce law kanu ya'lamu da sun san abinda na tanadar, inji Allah. Alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalu, Allah ya ce waɗannan mutanen su ne wanda suka yi haƙuri da waɗancan bala'o'in da aka ambata da Allah ya jarabce su da su, Allah ya jarabce su da kafirai azzalumai, suka yi haƙuri har Allah ya ba su nasara. Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalu, waɗanda suke dogaro ga Allah. Wa qala an Ibrahim alayhi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba Allah yake ba da labari cewa sayyidina Ibrahim da Allah ya ambace shi a cikin ankabut, sai Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya, mun ba shi ladan shi tun a nan duniya. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma a lahira yana daga cikin bayin mu masu nagarta. Kaga shi ma ambace cewa an ba shi rabo a nan duniya, kuma Allah ya ba shi a lahira. Wa amma zikiruhu li'uqubati dunya wal akhirah, to kamar yadda wannan ayu muka ji misalan inda Allah ya ambaci ladan duniya da na lahira, haka kuma Allah yake ambatan uqubar duniya da ta lahira. Fa fi mithli, kamar fadin Allah da yace wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, Allah yace wan nazi'ati, ina rantsuwa da mala'iku masu fusgar ran kafirai, gharqan su dilmiya shi, wato idan suka cire rayukan za su dilme rayukan a cikin wani kwazazzabo na wuta, sannan a kona ran, sannan a dauka a wurga cikin asalin jahannama. Shine wan nazi'ati gharqa, Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun nan masu daukar ran kafirai suna fusga kamar yadda ake cisgan nama. Sannan Allah ya ce wan nashitati nashta, kuma ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke ɗaukar ran mumini cikin nishaɗi a hankali, ana zarewa a hankali kamar ana zare wato silin gashi daga cikin kulli. To kaga yanzu duk wannan azaban guda biyu da za a yi, azaba ce wannan da za a yi makafiri a nan duniya, domin yana raye ake yin wannan nazi'ati din, yana raye sai ya ji bala'in ɗacin ɗaukar rai a cikin ragowar rayuwarsa, sannan kuma a kiyama azaba mafi girma tana jiransa. Allah ka tsare mu. Sun makala, sa'annan can Allah a gaba kuma bayan da ya ambaci waɗannan sai ya tafi ya ce yawmatar jufur rajifa, wani sabo azaba, yawmatar jufur rajifa, ranar da mai girgiza za ta girgiza duniyan nan, ita ce wato hurin ƙaho. Idan aka hura ƙaho shine iza zulzilatil ardu zilzalaha, a jijjiga ƙasa, iyakar jijjigawa, to shine yawmatar jufur rajifa tatba'u har radifa, kuma mai biyowa ta biyo bayanta. Shine suka ce kuma annafakhatani, wato hurin guda biyu, ga wanda suke ganin huri biyu ne, akwai malaman da suke ganin huri uku ne, sai Ibnu Taymiya da Ibnu Kathir sun ce huri uku ne, na akwai fafazi'a shine huri na farko, akwai fasa'ika shine huri na biyu, sannan akwai fa'idahum qiyamun yanzuruna shine huri na uku. Wasu malaman ku suka ce da fazi'a da sa'ika duka a huri na farko ne, idan an hura farkon al'amari shine rudewa, fazi'a kenan, kafin a gama rudewar duk an fada an mutu. Wallahu a'lam. To wannan dai ba shine muhimmi ba, almuhimmu dai da yace yawma tarjufu rajifa tatba'u harradifa, sai yace fa zakara alqiyamata mutlaqan, sai ya ambaci kiyama kai tsaye. Thumma qala, sannan sai Allah yace hal ataka hadithu Musa, wato ya dawo zai bada labarin kuma abinda ya faru da wasu kafirai da aka musu azaba a duniya bayan ya ambaci azaban lahira. Allah ya ce hal ataka hadithu Musa, shin labarin annabi Musa bai zo maka ba? Idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, yayin da Allah ubangijinsa ya kiraye shi a wannan farfajiya mai albarka tuwa a dutsen nan. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, yayin da Allah ya ce masa ka tafi ka je kai ma fir'auna wa'azi, lalle shi yana wuce iyaka. Har inda Allah yake cewa inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha, bayan da Allah ya bada labarin abinda ya faru ga fir'auna, har aka yi mishi abinda aka mai uqubar duniya, aka garraka shi a cikin ruwa, sannan sai Allah ya ce wannan garak da aka yi masa, inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha, lalle a cikin wannan abin da aka fir'auna tun a nan duniya akwai abin daukar izina ga wanda yake jin tsoron Allah. Ka dau izina cewa ka daina ganganci, ka daina shiga inda baka sani ba a cikin magana, ka daina sakin baki, ballantana kuma ka ce za ka yi uwa uba, za ka yi kafirci, ko za ka yi ja da Allah akan mulkinsa. Domin shi Fir'auna abin da yake nan, faƙala ana rabbukumul a'la, ce ai shi ne ma wai Ubangiji mafi ɗaukaka. To da yaka shi ne fa akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, Allah ka kare. Thumma dhakara al mabda'a aw al ma'ada mufassalan, sannan sai Allah ya ambaci farkon halitta da kuma ko kuma kace karshen halitta, wato karshen abin da zai koma bayan an tashi mutane. Dalla dalla daga fadin Allah, antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha, har zuwa fadin Allah fa idza ja'ati tammatul kubra, Allah yace antum ashaddu khalqan, shin ku mutane da kuke kangarewa, kuke wa Allah laifi, kuke kin bin dokokin Allah, halittar ku ne tafi tsanani, amis sama'u ko ku halittar sama, banaha wadda Allah gashi ne ya kira ta lahiya lau. In ana lissafa manya-manyan halittun Allah waɗanda a ɗabi'ance za a iya cewa sai an sha wahala za a yi su, ai mutum bai cika lissafi, sai an lissafa manya-manyan halittu irin su rana da wata da sama da ƙasa da taurari da koguna, waɗannan inda aiki ne wanda ɗan adam ne zai, in za a yi comparing za a ce to ai za su fi mutum wahalayi, ko to shine antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, Allah ya ce rafa'a samkaha fasawaha, ya daga rufinta ya daidaita ta, har zuwa inda yake cewa fa idza ja'ati tammatul kubra, yace to idan abamma ita ce annafkhatu thaniya, idan tashin hankalin nan mafi girma ya zo. Ibnu Abbas da Dahak suka ce shine huri na biyu din nan, wasu kuma suka ce a'a abamatul kubra shine lokacin da za a tattara ƴan wuta a tafi da su wuta, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, to lokacin da su shiga cikin asalin tashin hankali mafi tsanani. Domin idan kwatanta ka mutum ne wanda aka yanke mai hukuncin kisa, to ya shiga idan shi shiga cikin bala'i, san da ake karanta hukuncin, ko ko san da firing squad suka anshi umarni cewa kawai ku gama da shi, dole san da za a gama da shi nan sai watakila baka fa harbe shi ma ya haɗe rai ya mutu ma. To sai suka ce abamma al-kubra, tunda aka siffanta ta da al-kubra mafi girma, to daidai san da za su shiga wuta ne. Wallahu alam, Allah ka tsare mu gaba ɗaya. Malam ya sake cewa ila qauli ta'ala, har zuwa faɗin Allah, fa amma man tagha wa athar al-hayata ad-dunya, irin abinda Fir'auna yake da idza bila fir'auna innahu tagha, ko to sai Allah ya ce fa amma man tagha, kaga duk wanda ya wuce makadi da rawa ya dagawa, wa athar al-hayata ad-dunya, ya zabi duniya akan lahira, bal tusiruna al-hayata ad-dunya, kuna zaben duniya, ka fifita duniya ita kawai kake nema, baka lissafin lahira, baka takawa, baka bauta Allah, baka neman gafara daga zanubanka, baka neman Allah ya tsare ka da addu'o'i da zaka dinga yi. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, Allah ya ce to wannan jahimu ita ce makomarsa. Wa amma man khafa maqama rabbihi, wanda ko yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa, wana han nafsa anil hawa, kuma ya hana rai daga abin da take so. Allah ya tsara rai tana son abubuwa wanda suke Allah ya hana su a shar'ance, amma a ɗabi'ance kuma rai na so. To wannan abubuwan su ake so ka hana ranka iya iyawaka. Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'wa, to irin wannan shi kuma aljanna ita ce makomarsa. Allah ka samu zama cikin da za su samu shiga aljanna. Ila akhir sura, yace har zuwa ƙarshen wannan sura. Duk yana mana misali akan ambaton da Allah yake yi na sakamako a duniya da lahira, ya mun ji sakamakon mutanen kirki da sakamakon kuma wanda yake na mutanen banza. Wa kadhalika fil muzammil, haka na cikin suratul muzammil, zakara qawluhu, Allah ya ambaci wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wajhima, Allah ya ce wadharni kuma ka rabu da ni, wal mukaththibina ka banni ni da waɗanda suka ƙaryata, ulin na'mati wanda suke sharholiya a duniyan nan suke more wasu, wa mahilhum qalila, Allah ya ce ka dakata musu ɗan kaɗan, lokaci ne ƙanƙani, inna ladaina ankalan, Allah ya ce lalle a wajenmu akwai ankalan. Al-ankal jam'u abinnan ne abinnan nikal ko abinnan ko aklal, wato al-quyud kenan, wal aglal sarƙoƙi, ababen ɗaurewa, kamar yadda Allah yake cewa idil aglalu fi a'naqihim والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون cikin gafi yace yayin da zaka ga an sanya musu sarka kafa da wuya fi anaqi wassalasil da kuma sarkoki a kafafun su sannan a jasu zuwa wuta sannan a kundiga su a ciki Allah ya tsare mu to kaga wannan shi ma ambaci azabul lahiran ne ba ambace ta duniyan ba ila qauli zuwa fadin Allah fa akhadnahu akhadan wabila da aka ambaci azabul lahira sai kuma aka zo aka ambaci azabul duniya wannan fir'auna kenan da aka mishi fa akhadnahu akhadan wabila wato aka garraka shi aka nutsar da shi a cikin ruwa wabilan ma'anar shi shadidan akhadnahu muka mishi kamu akhadan kamu wanda yake wabilan ay shadidan wakadhalika fi suratul haqa hakan kuma suratul haqa zakara qasasal umami ka samudin wa adin ka samudin wa adin wa fir'aun Allah ya bace kissoshin al'ummomin da suka yi kafirci kamar al'ummomin samudawa da adawa da mutanen fir'auna thumma qala ta'ala sannan Allah yace fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahida idan akai busa a cikin kahon nan busa guda daya Allah yace wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida humilat bima'ana rufi'at an amakiniha aka dauke kasa daga inda take aka dauke duwatsu daga inda suke shine wa humilatil ardu wal jibalu Allah yace fadukkata akai kwatsa kwatsa da su dakkatan wahida bugu daya za a musu taro sai gaba daya da duwatsu da kasa gaba daya za a dauke su daga inda suke a tarwatsa su kamar yadda Allah yake cewa wa sa'alaka al jibali faqul yansifu rabbi nasfa fa idharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta wannan din labarin farkon abin da zai faru ne kafin kiyama ta wato yadda Allah zai rikirkita wannan lissafin na aflak na wannan solar system ake ce musu ko lissafin rana da wata da taurari da fitowar rana da faduwarta da zuwan dare da dawowar wuni da waye gari da yin dare duk wannan lissafin da aka saba wanda lissafi ne bai ban mamaki kwarai amma saboda maimaituwarsa yau da kullun kamar yadda abin nan Ibn Ashur yake cewa sai mutane suka waye gari baya ba su mamaki ba wani abin mamaki bane da rana ta fito ko ta fadi ko dan an yi hadari ko dan an yi ruwa ko dan an yi fari ko damuna ta wuce ko rani ya zo ko sanyi ko iska dan adam bai ji mamakin wannan yana ganin kawai normal routine ne saboda kusanci da yayi da mu kullun yana faruwa to Allah ranar da zai ta da kiyama to zai rikirkita wannan lissafin ne gaba daya shine idan sama'un shaqqat wa adina bi rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat shine wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha hazwa karshi Allah zai rikirkita su shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha shi da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi da Allah da yace da ta karanta fadin Allah yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawat tace to ina mutane za su tsaya daidai sanda za a yi wannan canjin kuma annabi ne yace mata ba za a yi mutane hisabi akan wannan kasar ba sai an nade ta gabaki daya sai a kawo wata farakar a aji annabi yace fara ce mai laushi kamar laushin gurasa wanda akai da lafiyayyen gari sai tace to ina mutane za su shiga sanda za a yi wannan sai annabi yace hum ala sirat duka mutane suna kan siradi sanda za a yi wannan daga nan wanda Allah ya nufi halakar da shi daga nan ya fada da shi sannan saura a dawo da su kan kasa sabuwa ai musu hisabi Allah ka samu gama lafiya akwai dogon hadisi yana nan duk da yake yana da nakara da yawa al-imamu ibnu kathir ya kawo shi ya dauko shi daga littafin abin nan ne littafin musnad ash-shamiyin na al-imamu ibnu asakir kenan ko nan ibnu asakir da dimashki wanda ya ambaci gabaki daya abin nan da za a iya cewa ne since fitowar da za a yi al-kiyama tun daga sanda Allah zai aiko iska din nan muminai su shaka su mutu abinda zai fara har karshen kiyama Ibn Kathir da ya kawo shi yake cewa wannan hadisi isnadin shi garibi wato da'ifi da Ibn Kathir ya ce garibi da'ifi yake ne yace duk da yake mafi yawan maganganun da suke ciki suna da shawahid a cikin hadisai ingantattu. Laifin mai riwayan kawai shine ya sassaka su ya maida su kamar riwaya kwayada. Hadisi yana a cikin tafsirin Ibn Kathir a wani wuri cikin wuraren nan najin a cikin tafsirin sota daha ko wani waje makamanci haka. Ba zan iya tuna farkon lafazin ba, amma na sanar taba karanta shi a wasu lokuta a baya. Allah ya tsare mu. To wannan duk yana mana labarin abin da zai faru ne a wannan lokaci. Sai Allah yake cewa wa humilatil ardu wal jibalu, sai kuma aka dauke kasa da duwatsun nan da kake ganin su, fa dukkata dakkatan wahida, aka kwankwatsa su da kwaran kwatsa guda daya, aka sa musu gurnet kwaya daya da tarwatsa su. Ila tamami ma zakarahu min amril jannati wan nari, ka karanta har zuwa karshen abin da Allah ya ambata na labarin aljanna da wuta. Wa kadhalika fi surati nun wal qalam, surati nun wal qalam wa yasru, qissatu ahlul bustan, kissan waɗannan matasa da suka gaji gonar nan da Allah yake ba da labarinsu daga faɗin Allah. Inna balawnahum kama balawna ashabil jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihina wa la yastathnuna fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imuna al-ayat. Allah ya ambaci kissan wasu mutane wanda kamar yadda a cikin hadisi cewa babansu ne mutumin kirki mai taimako, yana da babban gona, idan lokacin fitar da mahsulat ɗinta yayi, wato lokacin da za a yi girbi yayi, talakawan gari sukan cika wajen yi ta musu sadaka da kyauta da sada zumunta. Su kuma waɗannan yara sai suka zama ba 'ya'yan arziki irin albarka ba ne, ashe suna jin haushin arzikin da babansu yake alheri da shi. Yana mutuwa sai suka yi mitin suka ce su ba za su yi haka ba. Saboda haka suka yi shawara suka ce su za su fito id aqsamu la yasrimunnaha musbihina, cewa za su je da asusubahi duk su girbe gonan. Wala yasa sun ba su ce ma insha Allah za su ce kafin mutane su fito, mutane sun saba ba sai watakila sai azhar za su zo an gama girbi an gama tarawa ba, sai suka ce to mu kuma za mu zo kafin nan, da sun zo za su ga babu kowa. Da yasrimunna musbihin wala yasa sun, sai Allah yake bada labarin abin da ya musu cewa cikin dare Allah ya aiko da wani mai dawafi, an ce ku ne mala'ika ko wani waye kaza kaza, ya zo ya lalata gona. An ce a cikin riwaya zuwa yi magona tsawa sai duka ta bushe ta kone, kamar da kake gani misali za ta koma karmami. To da aka yi haka da gari ya waye suka zo suna sallallami da sauransu, shine sai Allah ya ce kadhalikal azabu, wannan da muka musu a duniya azaba ce mai zaman kanta, azabar ruwa, azabar rashin kirki, azabar canza kyakkyawan aikin da wani yayi. Wani yayi wani aiki mai kyau ya bashi dan ya wanzu ka zo ka canza, za ka fuskanta wannan azaba. Ruwa za ta saka fuskanta wannan azaba. Ka dinga rantsuwa da Allah baka istisna'i akan wani abu na mugunta, shi yana sa ka fuskanci irin wannan. Shi ne Allah ya ce kadhalikal azabu wala azabul akhirati akbar, sannan tunda ba su yi imani da Allah suka tuba ba, to azabar da za a yi musu a lahira tafi wannan girma, dauka nu ya alamu inda sun sani. Kan manta da yirka yana mana misali ne akan yadda Allah yake ba da labarin irin azabar da yake yi ma kafirai a duniya da kuma azabar da yake musu a lahira. Yace wa kadhalika fi surati at-taghabun, haka nan ka koma cikin surati at-taghabun, fadin Allah qala alam yatikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim, dalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat fa qalu abasharun yahdununa fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ganiyyun hamid. Allah yace, Allah yake bada labari yana cewa alam yatikum naba'ul ladina kafaru min qablu, shin labarin waɗanda suka yi kafirci, al'ummomin da suke kafirci, Samudawa da Adawa da ashabul aika da mutanen annabi Lutu, mutanen Suddum da Fir'auna da mala'ihi da sauransu da mutanen Shu'aibu, su ne ashabul aika ko? To da sauran waɗannan kafiran, shin ku Qurayshawa labarin su bai zo muku ba ne da kuke so kuma ku kangare? Allah yana musu kashedi ne, duk da yake Allah ya riga ya tsara wata sabuwar doka, ita ce cewa kamar yadda muka ji a wani karatu a baya, cewa Allah ya daina halakar da kafirai saboda kafircinsu, zai bar su ko dai ya kawo muminai waɗanda za su zo su ɗanɗana musu kuɗa a jihadi, ko muminai su samu shahada, su samu falala, su yaɗa addinin Allah, su samu ganima, ko kuma Allah ya bar su ta kafircinsu har sai ya musu kamu na ƙarshe. Ba zai ya daina halakarwa da ruwa da iska ko da kifewa ko da makamantansu. Duk da Allah ya yi wannan, amma fa yake mu waɗannan kafiran na maka kashedi cewa alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu wai labarin duk waɗannan kafiran da ake gaya muku ba ku ji ba har yanzu ba ku ji labarin kafiran nan bane fa zaqu wa bala amrihim sun fadandana kudan su bayan sun yi kafircin nan walahum azabun alim kuma suna nan da azaba tana jiran su mai tsanani banda wancan wabad da suka nan dana zalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat Allah ya ce abin da sa maka musu wannan azaba saboda annabawansu sun kasance suna zuwa musu da bayani dalla dalla amma sai su kangare su ce faqalu su ce abasharun yahdunana mutun ne zai shiritar da mu fa kafaru suka kangare wa Allah wa tawallau suka juya baya wa gaskiya wastagna Allah Allah ya wadata daga kangarar su da juyawa bayan su wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne kuma wanda yake abun yabawa ثم قال سنن سي اغبا الله يسكي cewa za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi tub'athun Allah yace kafirai suna cewa wai ba za a tashe su ba in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suna cewa ai mu rayuwar duniyar nan jin an kare kawai shike akwai wani sheitanin wanda yanzu shi yafi kowa kudi a duniya irin aqida shike nan me sunan shi ma wancan me kamfanin Twitter din nan ba me dake so ai shi yanzu baya cikin lokacin shi ya wuce ba Bill Gates ba tana mun sunan shi da Allah Musk ko Elon Musk ne ko me sunan shi kaman sunan magi haka Elon Musk yauwa sheidanin wai aqida shi kenan wai shi bai da akwai lahira ba shi duniya kawai ya sani to irin wannan aqida ce za amal ladina kafaru allan yub'asu yace shi ba ruwan shi da lahira kuma duk wanda yake mishi ma labarin lahira a rabu da shi ya zabi ya ji dadin duniya in ji lahira da abin da Allah ya ga dama ya mishi wannan ya kai kafiri wato daga cikin hadarin ilhadi jama'a shine ilhadi yana taimakawa wajen yaduwar duk wata barna a duniya so duk mutumin da bai imani da rayuwar lahira ba to zai ga cewa komai ma zai a duniyar nan babu komai duk wani zalunci da barna da fajirci da cutarwa da asara zai iya yin ta anan ya more abin sa saboda ya san cewa iyakacin ta kenan a ce wassa da za'amta wassa to irin wannan aqida ce ta manyan kafiran baya ga ta har yanzu akwai ta ita ce ilhadi Allah ya ce bala qul ka ce musu bala lallai akwai tashin alkiyama saboda gina al'amarin Allah ya ce wa rabbi ka ce musu na rantse da Allah ubangiji na da tub asunna wallahi Allah ya ƙara rantsuwa ciki sai an tashe ku babu makawa duba irin karfa dake cikin magana bala wa rabbi la tub'athunna wajen rantsuwa hudu ne a wajen saboda girman al'amarin wa kadhalika fi sura qaf haka nan kuma cikin qafal qur'an al-majid zakara halal mukhalifina lirrusuli wa zakara al-wa'da wal-wa'ida fil akhirati Allah ya ambaci halin wadanda suke ƙaryata annabawa kuma ya ambaci sakamakon alkhairi da mu'minai da sakamakon azaba da ra'ayi wa kafirai fadan Allah kadzabar qablahum qaumun nuh wa ashabur rasi wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun Allah yace kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id da ka sun cancanta azaba kaga Allah bai musu ba kawai yana jiran lokaci ne to haka Allah ya ambace su wa kadhalika fi suratul qamar haka nan a cikin suratul qamar والزخرف والدخان duk wannan hawamin din duka abin da ke cikin su kenan ila ghairi zalika mimma la yuhsa yace da dai wasu surar rakir da wasu shafukan na alqur'ani wanda ba za su kididdugo ba ibn taymiya in ya fara kawo maka hujja sai ta ishe ka kai ba shi ma yanzu ta ishe shi yace la yuhsa fa innal tauhida lalle tsayanta Allah tauhidi tsayanta Allah wal wa'da wal wa'ida da bayani akan samun sakamakon aljanna da samu ga wanda suka yi imani da samun sakamakon azabar wuta ga wanda suke kafirci min awwali ma unzila yana cikin farkon abinda aka fara saukawa sai an kalli ka kalli qur'ani musamman ka dauki waɗannan mufassal surorin ƙasa din nan galibin su saboda galibin su fiye da 90% din su makkiya ne tun daga kan suratul qaf da ya ambata har zuwa suratul nas zaka ga duk abinda ke cikin su wannan labarin batu akan dayanta Allah da kore shirka batu akan makoma ta wanda ya imani zuwa ga aljanna da makoma ta wanda ya kafirci zuwa wuta da tsoratarwa ga abin da ya faru da al'ummar da suke kafirci ga abin da Allah ya musu a duniya ga kuma abin da Allah ya mai alƙawarin zai musu a lahira saboda duka a Makka aka saukar da su dan tsayi da tauhidi shi zaka ga a lokacin tauhidin kawai ake tsayawa babu daga kafa to wannan kuma bai nufin fa a Madina babu magana tauhidi ko mun gane a Madina akwai magana tauhidi ta ba sai dai ya zo da salo daban yanzu mutane sun fahimta yanzu wanda ake jayayya da su Yahudawa ne da aka ana kafa musu hujja ne ta ilimi da kafa musu hujja ta ainihin ilzami akan abin da ke cikin littafin su da kuma cewa mutane yanzu sun yi tauhidin amma suna ana nema da su yi rukunnan shi wato su san ayyukan shi za ka ga a lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin magana akan kar a gaya wa mutane hadisin Mu'adh cewa fayataki kar a ce a ga mutane fa la ilaha illallah ita kadai fa yatakilu a lokacin ne wancan kisa ta faru tana cikin Bukhari da Muslim kisar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah ya bada labari cewa tunda kaji ma Abu Hurairah kaga ai Madina ne karshe Abu Hurairah yace muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka neme shi muka rasa na tashi na tafi neman sa na same shi a cikin wannan Ha'if din inda Annabi ya bashi takalmin sa yace ka fita duk wanda ka gani ka ce mishi in dai ya shaida la ilaha illallah kai ji kuma zai tafi aljanna yace ina fitowa na fara ganin Umar yace me ya faru yace kaji ina gaya wa Umar yace yanna wushe ni a kirji yace sai da na fada akan duwawuna ya sake takumata na fizge da gudu da ruga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ni nabi yace me ya faru Umar yace kai kace a ce kaza nabi yace ni ne yace to ina bada shawara ya manzo Allah ka a ga mutane wannan karatu shi ma ya faɗa yace fayatakilu sai Annabi ya ce to shikenan kar ka faɗa kuma Annabi ya ji shawarar ta Umar din saboda muminai wanda imani ya riga ya dafa su abinda suke bukata shine su ladabi da biyayya ga dokokin Allah su kusanci Allah su kusanci aikin kirki su guje ma kafirci da sabo su ta istighfari dan abin nan din su ya daukaka ladan su da falalar su ta girmama wato su wannan karatun na falal la ilaha illallah ya riga ya shiga jikin su ko mun gane amma wannan bai nufin ba za a ci gaba da tuna musu matsayin tauhidi ba to amma idan aka je gun kafirai ko wanda imani bai riga ya dafa su ba to sai a ta musu wannan dandana akan su san muhimmancin fadin kalmar shahada dan su samu su shigo don sun shigo ita kalmar shahada kamar yadda Hassan al-Basri yake fada yace ita abin nan ce wato dirka ce ina madauran da ake daure rumfata Allah ya sa mu gama lafiya shine mallan yace kama fi sahih al-bukhari an yusuf ibn mahak kamar yadda yake a cikin sahih al-bukhari hadisin yusuf ibn mahak ibn bahzaz wanda ɗaya daga cikin mawali ne na wasu quraishawa kuma muhadram ne ya zamanin ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi ba ya musulunta bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shine yake cewa qala yace inni inda aisha ta أم المؤمنين رضي الله عنها وترى أن ناجيكم عائشة ورمومين الله وبنجي قارة متى دا إذ جاءها إراقي يتي ونمتم من قصة إراق ابن عدر يتي بنغان وانين ونمتم يتي لم أكف على سبي كذي ابن عدر يفعل أكتو كهو ركو يتي نازو ناجيكم عائشة سيقا ونمتم من إراق أبن نساء كهو متم من إراق سورة ذا أمبتي إرن تورن كنسني إرن تنبيوين دسكي mutanen Iraki sun shahara da irin haka eh na'am a arabi anaku to ni a ruska ta Iraki ne to shikenan ko dai wannan din ko wancan amma lalle ina jin haka yake a cikin sahih bukhari dan na kuma na duba duka naku duka kowa nashi a arabi ne kana ka Iraki naka irin nawa ne waye kuma ne iraki ha ila yau to to an samu ikhtilafun nusakh kenan fa qala ayul kafani khairun yace malama aisha ya uwan mu'minai wani likafani ne yafi alkhairi qala tace wai haka tace kai canka ma wa ma yadruka me matsalaka da likafani wani yafi alkhairi matsalaka ka cika da imani kawai ko a samu likafani mai kyau ko mara kyau wannan ba shine muhimmi ba qala ya ummul mu'minin sai ta ce cewa yaki uwan mu'minai arini mushafaki don Allah ki nuna mini qur'aninki qalat lima tace dan me qala yace la alli uallifu alqur'ana alayhi ina so in jera qur'ani na irin jerin surorin qur'aniki a zahiri lokacin ba riga an yi wannan jerin qur'anin na zamanin Uthman ba ko mun gani yace ina so in jera qur'ani na a irin yadda nake yake fa innahu yuqra'u ghayru muallafin ghayru muallafin ina karanta shi ne ba tare da yana da wani tsari ce nan ne farko nan ne tsakiyar ne karshe ba kawai ina tikin surorin yadda na ga dama qala tace wa mai durruka ayya ayyahu qara'ata qablu sai baka da wata matsala dan ka fara karanta wata sura ka zo karanta wata wadda ta riga ta sauka baka da wani matsala innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassali ka ji magana ittace mishi ka sani cewa abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani farko wata sura ce a cikin kananan surori itace ikra kenan ko fiha dhikrul jannati wan nari aka ambaci aljanna da wuta hatta idha saban nasu ila alislam da aka yi ta ambatan aljanna da wuta aka yi ta ambatan dayanta Allah hadda mutane suka dawo hankalin su ya taru akan musulunci nazala alhalalu wal haram shine aka zo aka fara magana akan kaza ya halasta kaza bai halasta ba wato akan aure da saki da wajibcin sallah da wajibcin azumi da wajibcin aikin haji da ainihin kaza da makwabtaka da biyayyen iyaye da haramta giya da haramta caca da haramta kaza sai aka ta saukar da su sai Aisha take cewa walau nazala awwala shay'in la tashrubul khamra da a ce farkon abin da aka fara saukarwa ran da aka fara zuwa da wahayi cewa akai kar ku sha giya laqalu la nada'ul khamra abada sai ce wallahi har abada ba za mu daina ba kaga masu shiga da awa kauyuka su san wannan kaje kauye samman kauyuka irin na maguzawa da suke ba su san addini ba to ka san in kaje me za ka fara musu wa'azi da shi wanda zai ba su dama su shigo musulunci ko da mutum ya ce ni zan musulunta amma fa ni ba zan bar shan giya ba yadda ya musulunta shi ba komai ba shi kalmar shahada mutane zai bari shi zai musulunta amma fa shi ba zai daina zina ba zai musulunta amma ba zai daina cin riba ba shi dan kasuwa ne mai bada bashi da ruwa naji kuna ana cewa musulunci ba bai yadda da ruwa ba ce kakka da mu kai dai shiga kawai a dai samu dai a farauto shi daga baya zai gane kar a ce a in kun tuna mutum kan ta kissa wani sarki cikin sarakunan abin nan sarakunan Tatar wanda yace zai musulunta amma shi yana da sharadi a tarihin su Shaukani ya kawo a cikin littafin shi na tarihi a Muhammad ibn al-Shaukani a cikin abin nan mai sunan shi littafin na tarihi da yake fi ayin al-qarn at-tas ad-daw al-lami ko wani wuri to da ya kawo sai ya ce mutumin da yace zai musulunta sarki ne amma yana da mata 40 ya yi da zai saki su amma a cikin matan akwai wata matar baban shi ne ya aura saboda suna da al'ada cewa idan mutum ya mutu sarki to dan shi zai gaje matan shi in ban da mahaifiyar dan to irin haka ya gaje ta wallahi Allah ka musu magana su rage wannan kabarbarin nasu ko ba yau shagon Usman Aliyu bane so sai ya ce to yayi da zai musulunta amma ita wannan mata ba zai sake ta ba kuma gashi Allah ya ce wala tankihu ma naka aba ukum minan nisa'i sai aka je aka tambayi wani malami kwararre sai ce ba komai a bashi kalmar shahada ba komai har malami suka dinga mai raddi cewa ya za a yi abinda qur'ani ya hana ka ce ayi yace ku ne ku bari ya musulunta din to ai ko yana musulunta yana karɓar kalmar shahada sama da mutum 40,000 suka musulunta a sanje shi shi to kaga yanzu an ribato waɗannan shi kuma a hankali aka cigaba da mishi wa'azi har ya fahimta wata na ya rabu da ita saboda masu da'awa musamman masu zuwa wasu garuruwa ko ƙauyuka ko inda addini bai yaɗu ba to dole ka san kaje meye abinda zaka gaya musu daidai kwakwalansu, kamar sai na laiki cewa khatibun nasa ala qadri uquli, ku dinga magana da mutane gwargwadon zukatansu, zuciyoyinsu kar su dinga ƙaryata abinda yake gaskiya. To shine take cewa walau nazala la tazunu, da an saukar da wa'azin farko a ce wala taqrabu zina laqalu la nad'u zina abadan, zasu ce wallahi ba za mu bari. Hakan ma sai da su Abu Sufyan fa suka ce a'a, yanzu nan a ce abin zina, to da su matafiya ne suna zuwa garuruwa daban-daban kasuwanci da sauransu, da kuma duk garin da suka je suna da daduro, suna da kawali mai kawo musu, da ran an ji sun zo za a tattaro musu mata a kawo musu. Kuma wannan abin a cikin al'adarsu ba mummunan abu bane, abu ne wanda yake culturally accepted, a al'adance an yadda da shi. Kamar yadda kasa yanzu akwai al'ummar da abinda musulmi suke kallo a matsayin zina, akwai al'ummar da su agunsu ba zina bane, agunsu soyayya ne, agunsu karɓaɓɓe ne. Kaje nan jihohin Taraba da Benue da kudancin Najeriya ga abubuwan da yake da sunan mu'amala ta soyayya, za ka sha mamaki kai da kake rayuwa a nan north east, north west, irin wannan jihohin namu da suke da addini cikakke din nan. Allah mun gode maka. Nan al'adunmu na Hausa da Fulani da sauran ƙabilun da muka cakuɗe da su a nan, waɗanda ake ƙyamar duk wani abu da yake da alaƙa tsakanin miji da mata a wajen aure. A kaga mu a nan mu kowanne, in ba abin da Allah ta yarda kawai na a yi soyayya da za a yi aure ba, a kaga abin ƙyama ne ko? To za ka ga wasu su ba sa ƙyamar shi. To tun a jahiliya akwai wannan, duk da an zo an faɗa sun bari saboda imani ya shiga zuciyarsu, amma sun dinga mamakin yanzu dama ashe kaza ba daidai ba ne. To inda shi aka fara cewa fa, kamar da Annabi ya ce wa Aisha ne, ga Ka'aba nan tana kan fundisho wanda yake kuskure, amma na bata saboda mutanen ki aka ce sai an gyara Ka'aba, yanzu duk da za su ci. Sannan ya sake cewa laqad nazala bi makkata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tace wannan Qur'anin na farko da nake gaya maka, wanda ya sauko da bayani akan aljanna da wuta, ya sauka ne tun ana Makka. Wa inni la jariyatun al-abu, ni din nan Aisha ina ƴar karamar yarinya muna wasa irin na ƴar galagala na ƴan kwailaye. Allah ya saukar da balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar, sutul qamarkin ce lallai wato tashin alkiyama shine maw'iduhum, shine ranar da za a kama kafirai, shine da aka musu alƙawarin za a kama su. Allah ya ce was-sa'atu adha, kuma tashin alkiyama tafi komai tashin hankali, wa amar kuma tafi komai daci. To duk wannan a Makka ya sauka. Wa ma nazalat suratul baqara wan nisa'i illa wa ana indahu, tace amma kaga baqara da nisa'i wanda suke dauke da hukuncen da kake ta magana akai din, hukuncin kaza, hukuncin saki, hukuncin salla, hukuncin wance da wance, hukuncin aure, hukuncin kaza, ga sanan hukunce ahkam daga cikin wannan surorin ba iyaka da gado da wane ne, ce to waɗannan su sun sauka ne illa wa ana indahu, lokacin Annabi ya aure ni mun tare, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da ita ba sai a Madina. Fa akhrajat lahu al-mushafa, abin da kina mishi yanzu kaga a Qur'ani ai Baqara da Nisa'i su ne a can farko, ko mun gane Suratul Qamar tana nan ƙarshe, amma kuma wajen sauka waɗannan na ƙarshen sun riga sauka kafin waɗancan. To da haka ba matsala bane idan ka fara karanta surar da take ita ce ƙarshen sauka, daga baya ka zo karanta surar da take ce farkon sauka, dama Qur'ani a haka yake, arrangement ɗin shi dama a haka yake. Ina fata mun gane. Sai ya ce, ta ce mai ba da labari ya ce fa akhrajat lahul mushafa, sai ta fito mishi da Qur'anin nata. Fa allamat fa'amlat alaihi ayat suwari, ta yi mishi shiftan ayoyin da ke cikin sururin, ta karanta mishi yana kwafewa sura kaza ita ce a wuri kaza, sura kaza ita ce a wuri kaza. Malam ya sake cewa wa idha kana al-kufru wal-fusuq wal-isyan sababu sharri wal-udwani faqad yadhnibu ar-rajulu aw at-ta'ifatu wa yaskutu akharuna anil amri wan-nahyi fa yakunu dhalika min dhunubi, yace idan muka san cewa da kafirci da fasikanci da sabo su ne sababin duk wani sharri da ke aukuwa a duniyan nan, shi ne sababin duk wani ta'addanci da ke aukuwa a duniyan nan, to ana iya samun wani mutum ko wasu tarin mutane su yi saban Allah. Sai kuma ga wani mutum ko wasu tarin mutane su yi shiru ba su hana su ba. Sai zama waɗancan sun yi zunubi ta hanyar yin sabo. Ku kuma da ba ku hana su ba, fa yakunu zalika min dhunubihim, kuma kun yi zunubi. Wa akharuna, sai kuma kashi na uku, su kuma mene? Yunkiru alaihim akharuna inkaran manhiyan anhu. Wanda kuma suka tashi hana zunubin, su kuma sai su hana zunubin mu hani mummuna ba irin yadda ya kamata su hana ba. Yace fa yakunu zalika min dhunubihim, su ma sai ya zama wannan shine nasu zunubin. Muna ganin bari mu tsaya anan dan gabace sabuwa. Idan mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa fa idha kana al-kufr wal fusuq, anan inda muka ainihin wato taso sai mu tashi daga nan insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.